Allah ya saka muku dukkan wanda Allah ya kwasu wannan wuri Ubangiji Allah mai da shi lafiya wanda bai zo ma in ya zo Allah mai da shi gida lafiya sannan ma muna baran addu'a ga magabatan mu wanda sun zabi ya gaskiya sannan muna baran addu'a iyayen mu kakannin mu malaman mu surukan mu ƴaƴan mu almajiran mu Allah ya kansu da rahama muna bara amara addu'a Allah ka tura da mu ka tura da zuri'an mu ka siya mata albarka Allah ya mana sharar zamani alhamdulillah zamanin shine zai gabatar da addu'a shi ne Allah ramma na koliyari
assalamu alaikum al'ummar musulmi dan uwa malamai da kuma sauran dan uwa musulmi jami'a gabaki daya muna inganta sallama ta ingancin musulunci a rakon da halin a fuskar jami'ar musulmi gabas jama'a kun da arewan duniya kaf gabaki daya ubangiji Allah ka kara mana imani ka kara mana hasken zamani Allah ta'ala kuma ka fifita tutar musulunci zuwa ta shi kiyanci a rakon da halin Allah ka taimaki bayinka mana da tambayi to yan uwa Allah ya saka muku da alkhairi wannan al'amura da ake tafiya da shi ba karamin inganci ne a ƙarƙashin tutar manzon Allah ba alal haƙiƙa dukkan mutumin da aka ce ya yaje ka baka nan aka kai maka labari alal haƙiƙa kai zaka ji daɗin sa in kuwa aka ce zagin ka yayi kushan ka aka kai maka labari komai ingancin sa dai ba zaka ji daɗin wannan labari ba saboda haka kuma yaban manzon Allah ala kulli hali gabar da yamma kudu da arewa sama da kar kana barci ko kana farke ko kana cikin wani hali aka ce ka yabi manzon Allah to ka zama alheri ga tutar ubangijinka kenan kan gabaki dai ba abinda zaka yi wa Allah ka kasance kai gwaninta a gunsa illa farillar sallah da yaban manzansa ko kai kanka kuma aka ce wane yana yabanka kai baka san shi ba baka gan shi ba baka ji labarinsa ba sai aka ce gashi wannan mutum da yake zauna guri kaza ban da yabanka ba abin da yake yi kai ina tsammanin zaka ji hasken zuciyarka game da wannan mutum to Allah ya ba mu albarkar manzon Allah Allah ya ba mu albarkar rasulullahi Allah ya ba mu albarkar sayyidina Umar Allah ya ba mu albarkar sayyidina Ali Allah ya ba mu albarkar sayyidina Abubakar Allah ya ba mu albarkar sayyidina Usman Allah ta'ala kuma ka kara tushi da ingancin musulunci ala kulli halin a wannan kasa samu da sauran kasashen musulmi ba ce da yan uwa Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji kuma ya kara kokarin yaki da shaitan Allah ta'ala ya hauda musulunci bisa kafirci Allah ya taimake mu albarkar rasulullahi gabar da yamma kuni da arewa dukkan jami'ar da suka zo da wanda suka ji labari suka yi farin ciki Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya to ubangiji kai mana mawafuka da manzanka lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah hayya kirti man yasha wa ya'jim man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'aqibna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin يا ربنا أبي محمد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالجسد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وأنا ذلك من الشاهدين. اللهم عافنا من شر الدنيا والآخرة. اللهم عافنا من شر الليل والنهار. اللهم عافنا من شر المشرق والمغرب. اللهم عافنا من شر اليمين والشمال. اللهم عافنا من شر كبائر الإنس والجن وسائر المخلوقات كلهم أجمعين صغيرا أو كبيرا رجلا ونساء. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله خير كل ما هو أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. فاتحة الله ساكا مقد أجهر يقوى الله
الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع فيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من أمر عبد الزوان الشيخ الشيخ غني محمد الخرنساني kuma ta jalle shi wa jibrima dan haka kafin mu gabatar da shi shehi muna buƙatar dan Allah dan annabi duk wanda yake cikin da'irar da aka yi wannan cewa ya samu kujera in zauna inda akwai in babu ya samu tabarma ya zauna in babu kuma da yake akwai wurare daga waje kuma yan agaji kar mutum ya tsaya a waje daya kowa ya samu position ya zauna ayya tsaya a wajen aiki kar mutum ya tsaya a waje daya suriti ba ta tsaya a waje daya yawa dan haka wannan shine shi mu sho mallan ayuba duk wanda yake jin karatu cikansa ya san kowaye kuma alhamdulillah irin mutanen da muke tashi mu nada ainihin kayan mu tafi mu nemo su an waje sai Allah ya ba mu shi a jihar Yobe in mutane ba su sani ba to su sani sannan kuma Allah ne tambaye mu idan ba mu je mun yi karatu a wajen irin waɗannan ba domin gari ka irin su take nema dan haka shine a Sheikh mallan ayuba ابن الشيخ محمد غني كرمساني يو القرآني كو متمو غروني ده كمال ممني مال مين انا قرآني مال مين انا فنوني ده داما فنقولوني ده داما ده اتعاك كده في ايه وابا الله ما سوهن نبي وعدن نسا دمك تاري مما مك جمك دماء المادري حر الى يوم القيامة منا منا شان ابن ده الله يهوري منا ده كمان عمر عبد الزوا يعني سيدي تشيك بده قبا سرده wato maulidi na mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan jihar Yobe a nahiyar Fatiskum a garin Dantsuwa wanda aka gudanar da shi ko ake da gudanar da shi a dauyar malam Isa nan garin Dantsuwa dan haka a Sheikh bismillah
a'udhu billahi samii'ul 'aliim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني وأحبابي إخوة الإسلام إخوة الإيمان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشايخنا وآباءنا الذين أحاطوا بنا ونتشرف بهم نحييكم جميعا تحية البركة نحييكم جميعا تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قودي وألا سبحانه وتعالى دي هدى مؤونا وجه تاريد إيا يمد الشيخ دمو تاريد مصر يا معيكي عليه الصلاة والسلام أولا جرينا دفتوا ألن كتبكم لك الألوك القمن كما يدني قباتر و كامن نا أحباب نيوت السيد يا قباتر على الحقيقة دون ديجا wannan waje da irin alkhairin da aka yada cikin wannan gari farko zai kaddara juhudi wannan matashi Malam Isa da cewa wanda aikin da shi kadai ya gudanar cikin wannan gari na alkhairai da ya yada karantar da yara soyayyar Malam Isa alayhi salatu wassalam يا قصيدة إبراهيمية تمود المشيك إبراهيميات واندا دون دا يغني وإيدا ننسى زي قدر وانا جهودي غاية تسبو دا حكني دد إلو مذرين دا مكي تكي تومكا قشيوا للي غيتا تاسا بزي يومو جيني تبا دولي ني دون في إن يبكاشي ممزوف musamman ma da idan za a yi maulidi ko duk irin abubuwan da muke gabatarwa a guri yakan iya daukan almajirai da abokanansa mota guda a cike a je mana san kuma wani abin da zai baka mamaki shine to tari wani shiri na musamman suke yi suke zuwa wanda bako in yaje kai kana tunanin ka tanada masa abincin da zai ci da abin da zai sha sai gashi ya zo da shi abincinsa da abin da zai sha gaba daya to sai ka rasa ma kai kuma me ya bar maka me za ka yi ka samu albarka kai kuma da irin abin da yake gudanarwa ta sunnoni kyawawa sabi'o'i da halaye na kyawawa to a gaskiya din lafiya da duk wata alƙairiya da za a samu matashi kwaya ɗaya rak kawai irin sa to wallahi alƙairan da zai janyo ba ƙarami bane to saboda haka ina taya ku murna mutanen wannan gari da samun irin sa muna taya ku murna addu'ar mu shine Allah subhanahu wataala Allah ya albarkace shi ya albarkaci karatun da yayi ya albarkaci wadanda suke tare maulidin ma'aiki alayhi salatu wassalam da ana yin sa cikin watan Rabiul Awwal kai farko ma ana yin sa 12 ne ga watan Rabiul Awwal kadai sai dai ranan da aka haife shi masoya suke yawa ma'aiki yayya a duniya sai aka ga cewa kwana ɗaya rak kawai a shekara bai isa da ya zamanto ranar maulidi ma'aiki alayhi salatu wassalamu ba sai aka fadada aka mayar haihuwa suna ma'ana daren 12 za a yi sannan idan sati ya kewayo za a kuma yi ma'ana suna kenan nan ma aka ce bai isa ba sai aka dawo da zarar kwana goma sha biyu yayi da watan Rabiul Awwal, to an fara yin maulidi kenan har zuwa ƙarshen wata. Wannan ma aka ce bai yi ba a fara maulidin tun a ranar da watan Rabiul Awwal ta kama. Aka zo kullum maulidi tun daga ranar da watan Rabiul Awwal ya kama. Aka zo ƙarshen watan Rabiul Awwal aka ce kai bai yi ba, hakan bai yi ba, bai isa ba, aka zarce cikin watan Rabiul Akhir. To yanzu idan muka lura abinda yake nunawa shi ne za ka ga cewa kawai maulidi ma ba shi da wani wata, ba shi da wata rana da za a kayyade a ce ga watan da za a yi watan, ga watan da za a yi maulidi, au ko kuma a ce ga ranan da za a yi maulidi. Duk wannan waɗanda ba su san wane ne ma'aiki alayhi salatu wassalamu ba, kuma suke wa nususi gurguwar fahimta, sukan tuhumar masu maulidin koyaushe cewa in har an haifi ma'aiki alayhi salatu wassalam a watan Rabiul Awwal, dan menene za a yi maulidi ba a watan da aka haife shi ba? Au in har an haife shi ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, in aka yi maulidi ranar 13 ko 14 ko 15, to wannan 13 da 14 da 15 din wa aka haifa? Shi kam an haife shi 12 ne ga watan Rabiul Awwal. Sun mance da dalili muhimmi wanda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kaddamar mana ila yawmul qiyamati, wanda da shi ne za mu gane kusurin waɗanda suke maulidi a dukkan wata. Ma'ana maimakon ma a ce an yi oba ɗin an gaza, dan me aka gaza? Ma'aiki alayhi salatu wassalam hadisi ya zo cikin Sahihu Muslim, an rawaito da wajihi daban-daban yana yin azumi ranar Litinin. Haka tambaye shi dan menene yake wannan azumin, sai ce zaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu fihi. A nan ku lura cikin wayannan abubuwa guda biyu, al-maulid da kuma al-bi'isa. Al-bi'isa shi ne aiko shi zuwa al'umma da halittu gaba daya da imani da addinin musulunci da Qur'ani, amma shi bai ce zaka yawmun bu'istu fihi wa yawmun wulidtu fihi ba, sai ce zaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'istu fihi, ya gabatar da haihuwan akan bi'isa. Abinda zaka gane a nan shi ne ka duba alkhairai da albarkatu da suke cikin bi'isa din. Shi zaka duba farko bi'isan nan, da bi'isa ne aka samu Qur'ani dungurum dinsa, da bisan ne duk wani mutumin da ya shirya da shi ya shirya, mutum ne, aljani ne, mala'ika ne, duk albarkatun da suka shafi duniyan nan gaba daya wanda Allah yake ishara zuwa gare su, yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, duka an same shi ne da bisa. To duk da wannan sai ma'aiki alayhi salatu wassalam ya gabatar da haihuwan shi din akan bisa. Wannan zai rusa maka wasu tunani da dayawa ke yi cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam zatin sa din ba a la'akari da shi sai wahayin da ya zo da shi. Shi kuma anan ya gabatar da zatin sa din ne, zaka yawmun wulidtu fihi, kuna ya ce wa yawmun bu'istu fihi. Saboda haka idan ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a maganan komai, ba a maganan kowa. To abin tambaya a nan shi ne shin Litinin nawa ake samu a dukkan wata? Za ka ga dukkan sati akwai ranar Litinin, kaga kenan dukkan wata akwai ranar Litinin, ba satin da babu ranar Litinin. Dukkan wata kuma akan samu Litinin hurhudu. To saboda haka masu yin maulidi in suna so su ba wa maulidi haƙƙi, shine dukkan sati suna yin maulidi. ya kasance a dukkan wata ana yin maulidi sosai ne. Daga bisani kuma za a zo a yi maulidi cikin watanni shekara gaba daya. Saboda haka duk wanda ya tuntube ka da dalilin zarcewa da maulidi daga watan Rabiul Awwal zuwa wasu watanni, ko daga ranan da aka haife shi 12 ga watan Rabiul Awwal zuwa wasu ranaku, ka ce miki ai litinin ana samun sa a dukkan wata, sannan litinin ana samun sa fadi shekara gaba daya ne. To saboda haka mun ma gaza in sun samu ne mu yi maulidin da ma'aiki alayhi salatu wassalam yake yi, yana wa kanshi maulidi da azumi dukkan sati, wanda a shekara in ka kidaya za ka ga cewa yana maulidi su 48 ne. Saboda haka idan aka ce Malam Isa ya yi maulidi so ɗaya kawai a irin wannan rana, so ɗaya kawai a shekara, kaga ba za a ce ya gaza ba. Ma'aiki alayhi salatu wassalam yana yi so 48 a shekara. To saboda haka ma'aiki alayhi salatu wassalam idan ana magana a kan lamarin shi, to lamari ne ya wuce tunanin hankali. Domin ma'aiki alayhi salatu wassalam haihuwan shi din shi ne asasin komai, da duk abin da kaga ya bayyana a asasin haihuwan nashi ne. Qur'anin da muka yi magana an saukar, wayin da aka saukar, da wayanda suka yi imani duk gaba daya nataiji ne, sakamako ne na lokaci guda, shi ne lokacin da aka haife shi. Kisa Larabawa ke cewa rubba lahazatin tughayyiru al'alam, za a iya samun second guda, wani second ne kwaya ɗaya rak, wannan second din sai canza duniya gaba daya. To wannan second ko mintin din, mintin da ma'aiki alayhi salatu wassalam sayyida Amina ta haife shi ya faɗon nan, wannan shi ne ya canza duniya gaba daya. Kuma masu yin maulidi, ina muku bishara, bisharan da zan muku shi ne ko ba komai, taron nan da kuka taru ba ku taru saboda neman wani kuɗi ba, babu wani da ya zo nan saboda samun ribar wani kasuwancin da ya kawo nan, sannan babu wani da ya zo wannan gun saboda wata yarinya yake so ya aura, babu wanda ya zo nan hatta saboda karanta wani littafi ko na asbari ko kawaidi da abin da ya kama da wannan. Ba komai ne ya kawo kowa wannan ba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A yayin da wasu ke zuwa mitin a kamfanin nuka domin gyara kamfaninsu, wasu je kasuwa domin neman riba, wasu su je abubuwa da dama saboda neman wa'annan abubuwa, amma kai ka zo ne saboda neman manzo sallallahu alaihi wasallama. To shi yasa ma'aiki alayhi salatu wassalam a hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito daga hadisin Shaykhinsa Qutaiba bin Sa'id, wanda shi Qutaiba ya rawaito daga Shaykhinsa Yaqub bin Abdurrahman, shi Yaqub bin Abdurrahman ya rawaito a wajen Suhail, Suhail ya rawaito a wajen mahaifin shi Abu Saleh kuwa sanannen talibin Abu Huraira ne na hannun damansa, ya rawaito a wajen Abu Huraira. Abu Huraira ya ji shi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'aiki alayhi salatu wassalam yake cewa inna min ashaddi ummati li hubban nasun ya'tuna ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Ma'aiki alayhi salatu wassalam yake cewa wa'anda suka fi tsananin soyayya a gare ni cikin al'ummata, yace ba ku sahabbaina bane, yace wasu mutane ne za su zo a bayana, waninsu, yana nufin kowannensu, zai burin ya sadaukar da iyalansa da duk abin da ya mallaka a kan ya ganni kawai a mafasi. Wanda kuma alhamdulillah duka nan kowa yana da wannan tunani din. In a yau aka ce zaka ga in ka saki matarka a daren da ka saki matarka zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki to in baka sake ta ma so uku ba maza zaka sake ta so daya zaka sake ta so daya shikenan bayan ka ga manzon Allah a mafarki ka mai da ita ba wani kuwa so uku ma zai sake ta saboda sananin soyayyarsa ga manzon sallallahu alaihi wasallam haka na inda wani zai in aka ce zai in ya sadakar da dukkan abin da ya mallaka na dukiya zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafarki cikin dare to zai sadaukar da dukiyarsa gaba daya a wata riwaya kuma wanda shi muslim din ya rawaito har yanzu daga hadisin shehin sa Kutayba bin Sa'id amma an tariqi al-Ala bin Abdurrahman shi al-Ala bin Abdurrahman ya rawaito daga wajen mahaifin shi Abdurrahman shi kuma Abdurrahman shi ma cikin masu rawaito hadisi ne gun Abu Huraira Abu Huraira ya rawaito kissar ziyarar da ma'aiki alayhi salatu wassalam yayi a makabarta ta Baqi'a ma'aiki da ya shigo wannan makabarta tare da sahabbansa sun rako shi sai ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaiwa mutanen Baqi'a gaba daya addu'a da yi musu addu'a sai yace wajidtu anna qad ra'ayna ikhwanana sai yace da sahabbansa ina burin dama a ce Baqi'a da muka zo din ba wai wadanda suke kwance a nan Baqi'a ba su muka gani ba dama a ce ƴan uwanmu ne muka gani Baqi'a makabarta ne wanda aka binne ƴaƴan manzo sallallahu alaihi wasallama a ciki wanda suka rasu dinnan su al-Qasim irin su duk suna ciki haka su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da suka fara rasuwa a Makka duk su ne a wajen amma ma'aiki sai ce wajitu anna qad ra'ayna ikhwanana na kura cewa wannan ziyaran da muka zo Baqi'a ba mutanen Baqi'a bane muka gani mun ga ƴan uwanmu ne muka gani sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce awalasna ikhwanaka ya rasulullah mu ba ƴan uwanka bane kuma wayannan wanda aka binne a wannan makabartar sahabbai da wasu ma ƴaƴanka ne su ba ƴan uwa bane sai yace bal antum ashabi yace ku ba ƴan uwana bane yace ku sahabbai na ne yace ku ba ƴan uwana bane yace ku sahabbai na ne yake cewa ikhwanuna humul ladina lam ya'tu ba'd yace ƴan uwanmu yace su ne waɗanda ba su zo ba tukuna a can gaba ne za su zo ba su zo ba tukuna yace a can gaba ne za su zo to saboda haka waɗannan ƴan uwansa da yayi magana a kai su ne waɗanda suka gabata a hadisin da ya gabata cewa yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi saboda haka muna kyautata zaton cewa ku dinnan mabiyan maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas masoya maulidi kuna cikin waɗannan ƴan uwa waɗanda ma'aiki alayhi salatu wassalam yake jiran ya gansu a nan da yake wajitun nan ina buri in son samu ne shi a gun ma'aiki so yake a ja rayuwarsa zuwa shekara 1400 nan ƴan kai har zuwa wannan lokaci a ce ya haɗu da mu wannan shi ne burinsa shi sa yake wajitu wannan shi ne burinsa sannan wani abu muhimmi cikin wannan riwaya da za mu fahimta shi ne su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da suka ce awadasna ikhwanaka ya rasulullah yace bal antum ashabi sai yace ikhwanuna humul ladina lam ya'tu ba'd yace ikhwanuna din anan yana nuna ma cewa mu din a mu mutanen karshen zamani masoya manzo sallallahu alaihi wasallama mun kasance ƴan uwa ne a gare shi
sannan kuma mun kasance ɗan uwa ne ga su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam gaba daya. To domin haka ne kowanne ɗaya daga cikin mu yake iya danganta kansa kai tsaye zuwa ga wani sahabi cikin sahabban manzon Allah. Saboda bai ce ikhwani humul ladina lam ya'tu ba'd ba, ikhwanuna ɗan uwana ni da ku su ne wa'inda ba su zo ba tukuna a nan gaba za su zo. To saboda haka ne za ka ga da yawa daga cikin waliyai cikin addu'o'insu suna danganta kansu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye. Cikin irin yadda manzon Allah ya mayar da Salman al-Farisi cikin danginsa, yake sa Salmanu minna ahlul bait su cikin wannan. To saboda haka wannan kadai ya ishe mu da mu kasance masu murna da farin ciki kasancewar mu ɗan uwan manzon Allah, kasancewar mu ɗan uwan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama. Da me muka samu wannan? Da zama irin wannan ne wanda babu wanda ya isa yazo ya tuhume mu da kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko wanda bai yadda da maulidi ba, bai isa ya ce waɗanda suke maulidi ba sa son manzon Allah ba, amma waɗanda kuma suke yin maulidi in sun ga dama za su tuhumi waɗanda ba sa yi su ce ba sa son manzon Allah. Amma waɗanda ba sa yi din ba su isa su tuhumi masu yin da kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. To saboda haka ne dole mu gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu annabin rahama. Wannan annabin rahama da ya bamu, to alhamdulillahi wannan al'umma na ƙarshe waɗanda ma'aiki yake tinkaho da su, yake alfahari da su, yake son Allah ya ja rayuwarsa ya haɗu da su dinnan, to daidai gurgudo sun ba da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ta inda za ka gane wannan saboda soyayyarsu ga manzo sallallahu alaihi wasallama sun kasa ma wanne suna za su kira shi, wanne kira za su kira shi. Za ka ga mutum ɗaya ne ya haifi ‘ya’ya maza goma, wannan yaran nan goma ya kira ɗaya Awwalu, ya kira na biyu Sani, ya kira na uku Salisu, na huɗu Rabi’u, na biyar Khamisu, na shida Sadisu, na bakwai Sabi’u, na takwas Saminu, na tara Tasi’u, na goma Asiru. Wayannan lissafe-lissafen nan ba ya yi su ba ne lissafi kawai, yana nufin Muhammadu al-Awwalu ne, Muhammadu Sani, Muhammadu Salisu. ‘Ya’yansa goma nan gaba ɗaya kowanne ɗaya sunansa Muhammadu. Sai aka kira Muhammadun da lissafi, aka kira Muhammadun da lissafi. To saboda haka idan wannan bai kaunaci manzon Allah ba, wane ne mai kaunar manzon Allah? Sannan kuma ka lura da wani abu muhimmi guda ɗaya, taron nan namu gaba ɗaya a nan, a ce kowanne suna a mishi ƙuri'a, a ce masu suna Ibrahim su ware, a kirga su a yi botin suna wane, masu suna Musa su ware suna wane, masu suna Abubakar su ware suna wane, duk wanda yake da suna masu irin wannan sunan su ware a kirga su a ga cewa wa zai ci wannan ƙuri'ar. Za ka ga cewa waɗanda suke da suna Muhammadu su ne za su ci wannan ƙuri'a, saboda su ba wai Muhammadu ne kadai zai ware ba. Za a ce Muhammadu, in Muhammadu suka ware, in su goba ne, za a ce Ahmadu su ma su ware su haɗe da Muhammadu, za a ce Hamidu su ma su ware su haɗe da Muhammadu, za a ce Hamidu su ma su ware su haɗe da Muhammadu, za a ce Mahamudu su haɗe da Muhammadu, za a ce Awwalu su haɗe da Muhammadu, Sani su haɗe da Muhammadu, Salisu su haɗe da Muhammadu har zuwa Asiru. Za a ce Muntaka su zo su hade da shi Muktaru su hade da shi Mustafa su hade da shi sunaye iri iri saboda soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallama an rasa ma shi manzon da wanne suna za a kira shi
sallallahu alaihi wasallama
to kaga kenan idan ka duba wannan zaka gane cewa dalilin da ma'aiki alayhi salatu wassalam yace waditu anna qad ra'ayna ikhwanana dai saboda anan ne soyayya za ta zo ta bayyana karara sannan haka nan cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wata'ala yayi waliyai wayannan waliyan galibin sun zo karshen wannan zamani saboda da yawa daga cikin waliyai waɗanda suka gabata ibadunsu ya shafi wasu bangarori ne daban-daban in sufayen nan na baya ka karanta tarajimin su cikin littattafan tarjuma irin su Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym ko irin su Sifatu Safwa na Ibn al-Jawzi أو إلنسو طبقات الصوفية نعب عبد الرحمن السلمي إلي إلنسو صوفير أعدام النبلاء سوء البداية والنهاية إلي إلنسو إن كثرن تتاريخ الصوفة مقباتا ذاك قشيوا إبادنسو ينا تسيا إما كثامون إذا قتكنسو كل سوق القرآن يكي كو سوقا بيديو كو ko ka samu wani kullum yana tasbihi 100 ko ka samu wani kullum yana raka'a 1000 wani 1500 akwai wani sufi madara na daya raka'a 30 to irin wannan ibadun su suke yi amma waliyan karshen zamani saboda soyayyar su da manzo sallallahu alaihi wasallama duk ibadun su yana da alaka da manzo har wani yake cewa duk wata ibadan da zan yi a ce wannan ibada ba ta da alaka da manzo sallallahu alaihi wasallama ba na bukatan wannan ibada yake fadan wannan domin haka maimakon tasbihai da aka saba ana yi dubunai miliyoyi sai aka musanya su da sadatan manzo sallallahu alaihi wasallama saboda soyayyar su da manzo sallallahu alaihi wasallama wani maimakon ya zauna ya saukan Qur'ani kafa daya ya fi jin daɗi idan ya zauna ya yi salatu fati 10,000 ko 20,000 ba dan komai ba saboda alaƙarsa ga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda cikin wannan waliyai na ƙarshe ne aka samu ire-iren Maulana mu Sheikh Muhammad Ibrahim wanda sana'arsa aikinsa dare da rana sai salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda kissarsa shaharar riya sananniya yakan iya daukan wake buhu daya a wata riwaya a ce hatsi buhu daya ya sa a gaba in yi salati da fati kafa daya a dau wake kwaya daya a jefa buhu empty sai an juye buhun wannan wake gaba daya zuwa wannan buhun empty da salati da fati saboda soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallama haka in aka zo rubuce din littattafan da aka rubuta littattafan suna da alaka da manzon Allah imma a rubuta littattafai na yabonsa wai ma a rubuta littattafai na fadan sifofinsa wai ma a rubuta littattafai na yi musu salati din dai littattafan za ka ga cewa littattafan suna da alaka da manzon sallallahu alaihi wasallama cikinsu har aka zo aka samu sahibul waqti sahibul faida sa'adatul anam Maulana Sheikh Ibrahim Inyab wanda shi tun yana dan kankani yana yaro kankani yake begen manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin ma bai san me ake ce masoyayya ba saboda yaro karami bai san menene soyayya ba domin haka ne yake cewa atani hawahu qabla an a'rifa al-hawa haka yake cewa soyayyarsa ya shigo cikin zuciyata gabannin insan me ake ce masoyayya shi sunan soyayyar ma bai sani ba amma soyayyar ma'aiki alayhi salatu wassalam ya mamaye zuciyarsa yake cewa sulitu binira istiyaqi ya ahmada, yake cewa an kona zuciyata da wuta na shaukin ahmadu sallallahu alaihi wa sallama, wanda yana dan kankani ba bai san sunan soyayya ba, amma zuciyarsa ke konewa saboda soyayyar manzo sallallahu alaihi wa sallama. A lokacin bai san me ake ce ma soyayya ba, yana dan kankani, sai yayi ta kuka, yana kuka sabani dan yaro aka same shi yana kuka da Allah za a ce yunwa yake ji a nema mishi abinci, ko kishirwa yake ji a nema masa ruwa, ko a danka shi mahaifiya ta ba shi nono. To idan yayi kuka, shi kukan begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi tun yana kankani, lokacin bai san ma sunan soyayya ba. Wani abin da kuma lamarin sahibul faida zai kara baka mamaki a baiti na gaba da wannan da yake cewa alittu bihi wan nasu fi sinatil kara tamatta'tu minhu dahara idh kuntu mufrada, yake cewa na makalewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na mannewa manzo sallallahu alaihi wasallama, ina tare da shi bana ratuwa da shi a lokacin mutane suna cikin gangedin bacci. Ana cewa sina shi ne wanda yazo la ta'khudhu sinatun wala nawmun. Ana cewa watan ko a ce sina alkara kuma bacci, na makale masa na manne mishi a lokacin mutane suna cikin gangedin bacci. Wannan gangedin baccin da yake magana yana magana ne a yayin su mutane suna zarratu, saboda zarratu kwayoyin halitta wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake halittan gangunan jiki, sannan ya dauko ruhi ya sadin gabannin a dauko su, suna nan wani yanayi wani tauri ne. Wannan taurin shine maulamu Sheikh Ibrahim Iyasu yake magana a kai, saboda wannan ba yana magana bane ya makalewa ma'aiki alayhi salatu wasalam bayan an haife shi, yana magana ruhi da ruhi ne, alaƙar ruhi ne da ruhi ne. Sai da zaka gane wannan da yake tamatta'tu minhu dahara, ad-dahar din zaka yi amfani da shi. Idan ka ce ad-dahar, shine zamani ne wanda marasa iyaka, zamani aru-aru, lokacin ba a halici gangunan jiki ba, gangunan jiki suna zarratu, al'arwahu kuma suna nan mujarrada. Kun san akwai al'arwahu al-murakkaba, akwai al'arwahu al-mujarrada, al'arwahu suna nan mujarrada, ma'ana ruhanai tsura ba tare da an zo an rakkaba jikinsu ba. Sannan su kuma gangan jiki, kwayoyin da za a halici gangan jikin suna nan a cikin maye ko kuma gangadin bacci, ba san inda suke ba ma. To shi a wannan lokaci shi maulamu Sheikh Ibrahim Iyas yana manne da manzo sallallahu alaihi wasallam ba sa rabuwa a lokacin. Maganganu ne ba sun wuce tunanin hankali, sun wuce tunanin hankali. To shi ne a lokacin ya sha duk abin da yake so ya sha na soyayya, shi ne tamatta'tu minhu dahara idh kuntu mufrada, a lokacin yace saboda ni kadai ne kwaya ɗaya ran, kamar yaro ne a ce mahaifiyarsa shi kadai ta haifa, a gun mahaifinsa shi kadai ne, kaga wannan yaro sai yadda yayi kenan. To haka maulamu Sheikh Ibrahim Iyasu yake tare da manzon Allah, shi kadai ne kwaya rak a makale da manzo sallallahu alaihi wasallama, ya sha ma'arifi, ya sha mafahimi, ya sha duk abin sha na ma'arifa na soyayya. Domin haka ne babu wanda ya isa a shaukin manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo kusa ma da inda maulamu Sheikh Ibrahim Iyasu yake, balle a ce ya tarar da shi. Domin haka ne yake cewa wa man rama darki fi siyaqi muhammadin fi siyaqi muhammadin faqad rama amran mustahalan muharrama, saboda duk wanda yake so ya tarar da shi, to da bukatan shi ma ya kasance a wannan zamanin nuka na gaibu din yana tare da manzo sallallahu alaihi wasallama wani yana sanin manzon ne sai an haife shi ya fito yana gangan jiki shi ya san manzo gabanin a halici gangan jikinsa lokacin da ruhi lokacin da ruhinsa yake mujarrabi a lokacin ya san manzo suke mu'amala da manzo mu'amala ta ruhi da ruhi a halin barzakhi shigan wani sufi shine wanda yake da tarikatan Naqshbandi shehin da yake da ana cin shi Muhammadu Naqshbandi yana da tarikatan Naqshbandiya shine aka tambaye shi aka ce mishi wane ne ya tarbiyantar da kai sai yace kana nufin tarbiya ta gaibu ko kana nufin tarbiya ta shahada wanne kake nufi da gaskiya wanne daga ciki ne kake nufi sai yace idan kana nufin tarbiya ce ta gaibi to Sheikh Abdul Qadir Jilani shine ya tarbiyantar da ni shi kuma tsakaninsa da Sheikh Abdul Qadir Jilani nan akwai shekaru daruruka tsakaninsu shine abin ya daure wa mutane kai cewa tayaya wanda akai zamaninsa ya rasu kafin a haife ka kace kuma shine ya tarbiyantar da kai abin da yasa mutane suka rude su mutane ba su san da akwai wata alaka ko wata mu'amala ko wata rayuwa ba sai a wannan alami na shahada in a wannan alami na shahada ne ake alaka to tayaya annabawa suka zamanto al'umman manzon Allah ake cewa nabiyul anbiya'i ko ace rasulul mursalina da imamul mursalina ai annabawan gaba ɗayan su kama da kan annabi adamu alaihi salam har ka zo kan annabi isa duk sun rasu ai gabanin a haifi manzo sallallahu alaihi wasallama to kasancewar al'umman manzon Allah manzon Allah ya zamo annabin su ya zamo manzon su ta hanyar alaka ce ta ruhi ne a wannan alaka ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda ka zallahu misaqan nabiyina lamma atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da zalika fa ulaika hum al-fasiquna da wannan alaka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aikowa annabawa gaba ɗayan su manzannin su da annabawa ya aiko musu da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya aiko musu da ma'aiki aka yi yarjejeniya da su latu'minunna bihi wa latansurunna za ku yi imani da shi ku taimake shi qala aqrartum za ku ba da yarjejeniya za ku yi imani da shi ku taimake addininsa qalu aqrarna sai Allah ya ce faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna anan abin mamaki saboda girman hadarar manzo sallallahu alaihi wasallam ne aka kira annabawa da lafazi fasikai saboda girman hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda bai yi imani da shi ba bai taimaki addini ba cikin ku ko annabawa cikin ku ko manzanni to ku sani fa ya zama fasiki ku duba magana fa mai girma a yau annabin Allah ne ya zama fasiki a yau manzo ne daga cikin manzannin Allah a kira shi fasiki a janabin girman hadarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kuma ko wani yaya za a kira shi kenan kai ko ni wa za a kira shi karkashin wannan mu'amala ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa'id akhadna minan nabiyina misaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam a wannan mu'amala ce ta ruhi da ruhi anan ne Allah subhanahu wata'ala yake maganan jerin wayannan annabawa saboda sanin kowa ne annabi Nuhu ya riga annabi Ibrahim bayyana annabi Ibrahim ya riga annabi annabi Musa annabi Musa ya riga annabi Isa daga Nuhu sai Ibrahim sai Musa sai Isa amma a jerin wannan aya sai Allah ya gabatar da ma'aiki alayhi salatu wassalam akan annabi Nuhu yace wa minka wa min Nuhin wannan zai nuna maka shi ma'aiki alayhi salatu wassalam din ya riga annabi Nuhu alayhi salam sanin kowa ne ya riga shi a shi annabi Nuhu ya riga shi a haife to wanne rigaya ne ake nufi a nan to ana nufin wancan mu'amala da muke magana akai tsakanin al-arwahul mujarrada wannan shine ake nufi to saboda haka ne maulana Sheikh Ibrahim ya ce yake cewa tamata'tu minhu dahara idh kuntu mufrada lokacin ni kadai ne nake makale da ma'aiki alayhi salatu wassalam mutane suna nan cikin gangadi na bacci irin na zarra a lokacin ne na sha dukkan abin da na sha na ilimi na sha dukkan abin da na sha na ma'arifa saboda duk wanda ya karanta tarihin maulana Sheikh Ibrahim ya san da cewa ilimin da yake da shi din ba zai yi a ce an dauke shi a karance ba ba zai yi a ce an dauki wannan ilimi a karance ba saboda akwai littattafai da yawa masu tarjuma sun ba da labari cewa an ga maulana Sheikh Ibrahim Niyazi yana karantar da wannan littattafai ba a san wanda ya koya masa ba an san shi ya yi karatu a gun mahaifinsa to bai karanta wannan littafi a gun mahaifinsa ba kuma gashi yana karantar da wannan littafi kuma wannan littafi inda misali wasu littattafai ne masu sauƙin fahimta ko masu sauƙin karatu to zaka ce ai saboda sauƙinsa ne karanta wasu littattafai yasa ya fahimci wannan littafi to littafi ne ba zai yi a fahimce shi saboda karanta wasu littattafai ba shine littafi maqamatul hariri kada maqamatul hariri wannan lugha da isti'ara da matazza da kinaya din da yake ciki ma ba zai yi ga wanda bai karance shi a gun malami ba in ba shi da tushen ilimi irin wannan na mashayan manzon Allah a ce ya koya wa mutane ba tare da ya karanta wannan littafi ba to saboda haka mu gode wa Allah subhanahu wataala da ya babu maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas wanda kuma duk wannan abin da muke gabatarwa da tabazarsa ne muke rawa shine jagoranmu shi ya koya mana dukkan abin da muke dinnan shine ya koya mana idan muka sake shi to babu wani reshe wanda zamu kama mu yi lilo da shi ba tare da wannan reshe din ya tsinke ya fadi da mu ba saboda ya samu yardan Allah ya samu yardan manzo sallallahu alaihi wasallama har yake cewa daga kaina har zuwa bayyanan mahadi duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi zai kasance cikin almajiraina ne sannan kuma yace mutane na ne su ne idan mahadi ya bayyana za su kasance jama'an mahadi mutanen mahadi wanda kuma alamomi suna nuna wannan a yau zaka ga duk kasashen duniya da kaje babu wani abin da yake yayi yake karkuwa ake son abin fiye da kayan maulana Sheikh Ibrahim ya yau a yau in ka je America ya riga ya cinye America a cikin musulman America kashi 70 cikin 100 tijaniyawa ne in siyasiyawa ne 70 cikin 100 musulman America haka ka je Ingila haka ka je Malaysia ka je Indonesia ka je China duk inda ka je Pakistan su Karachi su Bombay su New Delhi ka je kasashen Laraba nan su Yemen ka je Palestine ka je Dubai duk zaka ga manyan zawiyoyi dukan su Indiyawa ne zaka ga Turawa in ka je nan Kaula zaka ga Turawan Ingila zaka ga Turawan Faransa zaka ga Turawa da wasu jinsofi waɗanda ba kamar san wannan irin jinsi ba za ta zo ka gansu sun zo to saboda haka wannan shi zai tabbatar maka da cewa duk wanda bai makale mishi ba bai rike shi ya zaman toshe shi ba babu wani abin da zai gudanar abin ya karbu Allah ya amince da wannan abu din shine waliyin karshen zamani ana cewa waliyin al'umma kaman annabin al'umma yake kaman yadda idan Allah ya aiko wa al'umma annabi duk wanda bai yi imani da shi ba to ba za a yi da shi ba ba za ka ji doriyarsa ba ba za ka ji muryarsa ba karshe ya zo ya zamanto abin tausayi haka nan idan Allah ya baku wali a zamaninku duk wanda bai sallamar mishi ba bai yadda da shi ba ba za a yi da shi ba domin haka zaka ga ko a nan Nigeria wannan shehunai da muke jin sunayensu shahararru wani lokaci muke cikin Abubakar Atik wani lokaci muke cikin Muhammad Ibrahim wani lokaci za mu zo mu ce Sheikh Mudi Salga ko Muhammad Salga wani lokaci za mu zo na baya bayan mu zo mu ce Sheikh Sharif Saleh mu zo mu ce Sheikh Dairu Bauti mu zo mu ce su Sheikh Abubakar Al-Miskin su Sheikh Abdul Fati nan abinda za ka yi tambaya a nan su wa'annan duk shehunai ne na ƴan Nigeria ne sanin kowa ne suna da malamai ai ina me yasa baka jin sunan malaman su da ke sunan su kake su din sun zamo shehunai ne saboda sallamarwa maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas shi suka sallamarwa suka zamanto shehunai ko shehi ne kutun komin ilimin sa komin sanin Qur'anin sa in bai sallamarwa maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas ba to zaka same shi hatta a cikin angonsu akwai wanda bai san shi ba akwai manya-manyan shehunai cikin Nigeria nan wanda in aka gaya ma littattafan da suka wallafa to wallahi za ka yi mamaki amma irin wayannan saboda rashin sallamawa maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas hatta a angonsu wallahi wani bai san shi littattafan da ya wallafa ma suna nan a tare cikin akwati ba a amfani da su to saboda haka dan menene shine sahibul waqti shine waliyin karshen zamani in kana so a yi da kai in kana so lamarin ka ya karbo to lalle he ka shiga ka makale cikin sanadin sa a baka sanadi a cikin wannan sanadin a same shi ma'ana a same shi cikin wannan sanadi a ce sanadin ka na tariqa tijaniya anwani an Sheikh Ibrahim Iyas an abi abdullah ko an ahmad sukairi haka an abdadawi an ali atlisani an sheikh ahmad tijani kaga cikin silsilar ka da sanadinka akwai shi nan kuma kana da itikadi da shi 100% a cikin lamarinsa baka shakku a cikin lamarinsa baka shakku ka masa biyayya a zuci ka masa biyayya a gangan ciki tukunna Allah subhanahu wa ta'ala zai saka cikin ayarin masu taimakon mahadi a karshen zamani wannan shine abinda yake nunawa zahirin abubuwa ko zahirin alkalama abinda suke nunawa kenan a yau ko ina in ka ji wani zaka ga mabi maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas to saboda haka a karshe abinda muke so mu ja hankalin matasa shine a soyayya da muke magana akai na manzo sallallahu alaihi wasallama to yana zamo cikakke a lokacin da ake biyayya ga manzo din sallallahu alaihi wasallama
na'am
soyayya tana amfani ba tare da aiki ba wannan gaskiya ne amma kuma ba a karban da a wata sai idan da aiki a yau aka ce kana son manzo sallallahu alaihi wasallama aikin ka ya sabawa aikin ma'aiki alaihi salatu wassalam ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance mai hakuri kai baka da hakuri inna ma yufassadiruna ajrahum bighairi hisab as-sadirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashab ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance mai gaskiya har ya ce wa Abu Shama cewa uktub yake ce mishi ukto wallahi ma ya kuruzu minhu illa alhaq ka rubuta duk abin da ka ji ya fito a harshe na a wannan harshen nan nawa a bakina ba abin da zai fito in ba gaskiya ba ma'aiki alaihi salatu wassalam mutum ne mai rukun amana saboda haka ka kasance kai ma mai rukun amana baki ali sallatu wassalam mutum ne mai kyauta saboda kyautar sa ma baya ware waɗanda yake bawa kai lokacin da ya dauki tumaki garke guda tsakanin dutse da dutse yace da wani da kauye wanda ba musulmi bane yace kaga wayannan tumaki gaba daya da suka cike tsakanin dutse da dutse sai yace eh na gani sai yace ka kora ka ci da shi garin ku tattaka ne yace da gaske duka naka ne na baka ba ba musulmi bane yace yana cewa ya qaumu aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr yake ta mutane duk kukar dare ya muku kada ku bata lokaci ku zo ku musulunta bai kiyaye Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada kyautan wanda baya tsoron daya tsoron talauci saboda tsananin kyautan sa bai kiyaye Allah sallallahu alaihi wasallam a ghazwatu hunain aka samu ganima raquma dewa sai ya duba wani daga cikin sabbin musulunta yace ina wane in aka ce gashi nan sai ya ce a bashi raqumi 100 maka wale raqumi 100 aka bashi yana tattarewa can sai ce wani da muka bashi raquma 100 yana nan ko ya kora raquman sa 100 ya tafi sai ya ce masa a yana nan har yanzu sai ya ce to a tsara masa 100 eh ana nan sai ya ce yana nan har yanzu ko baya nan yana kokarin ya tattare 100 da aka bashi na biyu ne sai ya ce to a tsara masa wani 100 har za ka gama su kokari suke su tattare iyawan da aka ba su kada nauyi ya musu yawa su fushe gaba saboda tsananin kyautan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya kyautar da raquman nan gaba daya bai ba wa ansarawa cikin ansarawa raqumi ko daya ba kaga wannan ya saba wa hankali ba ansarawa jikin su yayi sanyi wannan su yaji yana cewa to kaga mun je mun kawo shi a garin su bai san kowa ba muka taimaki bakin sa yau da kuma dukiya da yazo gayi na ɗan uwansa ɗan Makka ya ba wani raquma 200 wani 300 wani 400 to haka muka zama to shi kuma Aisha sallallahu alaihi wasallam ya san da hakan zai biyo baya shine ma Aisha sallallahu alaihi wasallam ana gama wannan kaso na raquma sai shi a tara mu ansarawa aka tara ansarawa gaba daya da aka tara su yake cewa ala tuhibbuna an yadhhaba alqawmu bi hutami ad-dunya wa tadhhabuna antum ila buyutikum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ba kwa so ne wayannan mutane yan Makka su tattare kayan duniya su tafi da shi garin su ku kuma ku tafi da manzon Allah har gidanku anan ne ya gane cewa su din kansa ya basu mutanen Makka kuma ya dauki raquma ya basu yanzu akwai raquman ne eh amma manzon Allah har yanzu yana na ai eh har yanzu ai yana na ai saboda haka anan ne suka gane sai ma'aiki Ali sallatu wasallam yake cewa inni la uti wallazi taraktuhu ahabbu ilayya yace kar ku duba wannan abin da nayi ni zan iya daukan kyauta a dutsewa in bawa wani wanda na hana shi ban bashi komai ba din nafi son sa yace saboda haka ku nafi son ku ku din ni ne naku ku kuma raquma ne nafi yace sai an tarawa suka yi farin ciki suka yi murna haka nan ma'aiki alayhi salatu wassalam cikin halayensa ya kasance mai tausayi ne saboda tausayin ma'aiki alayhi salatu wassalam dabbobi suke kawo kara wajensa jaki ne jaki in yana dukansa duka mara tausayi yana lafta masa kaya wanda baya iya dauka sai ya kawo karan ne shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raquni ya kawo karan ne shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun su ya kawo karan kara gun manzo sallallahu alaihi wasallama dabbobi ne suke kawo karan masu shigunsa saboda shi ne rahama ne rahama ga dukkan halittu gaba daya to saboda haka dole ne masoya su kasance masu tausayi masu tausayawa yara kanana masu tausayawa matansu masu tausayawa dattijawa sannan kuma gargashin wannan tausayi din masu agazawa masu kananan ƙarfi wannan shine zai tabbatar da alaƙar ka ga manzo sallallahu alaihi wasallama haka nan ma'aiki alaihi salatu wasalam yana sada zumuncin duk wanda ya yanke zumuncin sa yake cewa sada zumunci din shine ka sada wanda ya yanke maka zumunci yace idan kana sada zumuncin wanda yake sada maka da zumunci yace wannan kana sakayya ne gare shi ba sada zumunci bane ma'ana ka duba wani wanda ka san lalle har zuci baya kaunar ka ka kai ziyara gidansa kuma lokacin da zaka kai ziyara gidansa nan zaka dauki wani abu ko wake kwano daya ko wake kwano biyu ko hazi dani daya ka tafi da shi sai ka ga yau da gobe jikinsa zai sanyi zai zo ya zamanto takamannin masoyinka shine wanda Allah yake cewa fai zallazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim din haka Allah subhanahu ta'ala yake fada in shedan ya fara zuga ka mutum da ka san baya son ka bai taba baka kofisi ba in ya zauna majalisa yana zagin ka shine zaka je masa ziyara zaka je ka gaishe shi zaka bashi kaza to ka san da cewa shedan ne sai ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billahi ka san da cewa shedan ne yake zuga ka kace a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim ka nemi tsari wannan zugan zai wanke zai tafi sai ka je ka sada zumuncin ka haka nan ma'aiki ali sallallahu alaihi wasallam yana bawa wanda yake hana shi cikin halayen sa wanda idan yana rabo da gangan zai tsallake shi ba zai bashi ba to shi kuma yana rabo shi ma zai fara bawa sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin halayen ma'aiki ali sallallahu alaihi wasallam wanda mu kasance muna koyi da wa'annan halaye idan wani ya mishi abu to baya daukan ajin zai bayar miki ta inda baya zata misalin wannan shine ka dauko alkama kwano daya ka kawo gidan manzo idan ka kawo in yazo ya ga alkama kwano daya zai ce a Aisha waye ka wannan alkama sai aka ce ai Abu Talha ne ya kawo Abu Talha ne ya kawo to yana nan a rike a kansa to wata ran sai Abu Talha ya manta da ya kai alkama kwano daya gidansa sai ya dau alkama buhu daya sai ya ce a kai gidan Abu Talha haka yake yin shi ba wanda ya taba bashi wani kyauta ba tare da ya masa sakayya ba sakayyar da baya tunanin an yi shi ne saboda wancan wanda yayi shi ya riga ya ma ya manta haka ma'aiki alaihi salatu wassalam yake ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance tsakaninsa da matansa yana taya su aiki in suna wanke wanke zai ce Aisha ki bari zan taya ki sai ka karbi kwanukan ya wanke sai ka karbi kayan ya wanke ma'aiki alaihi salatu wassalam yana daukan tsintsiya yana shara a gidansa in wani ya zo ce zai karbar shi bari zan yi kayana ma'aiki alaihi salatu wassalam duk da darajar nan nashi zai je bayan gari ya iyo itace ya daurawa bayansa ya shigo da shi gari saboda tawazu'insa da rashin mayar da kansa komai haka ya kasance har in wani sahabi ya taro ya ce zai karba ma'aiki alaihi salatu wassalam baya bashi zai ce ni kamar wani ɗaya ne daga cikinku yadda kowa zai je jeji ya iyo itace ya kawo gidansa ku bar ni nima na je jeji na iyo itace na kawo gidana haka yake cewa alayhi salatu wassalam ma'aiki ya kasance duk da darajar nan nashi duk da darajar nan nashi yana hawa jaki yanzu ka duba wani babban mai kudi a garin nan ka kawo jaki ka ce ya hau zai ce ka wulakanta shi ai zai ce ka wulakanta shi kai ba jaki ba ma wata argar mota ka zo ka ce ya hau zai ce ka wulakanta shi to ma shi alisu da tsalam yana hawa jaki yana hawa alfadar ba ruwansa kai baiki ali salatu wassalam a cikin sahabban sa idan ka ganshi ba za ka gane shi ne ba babu wani riga da zai sa wanda zai nuna wannan a nesa za ka gane cewa wancan shi ne a haka ne a lokacin da baiki ali salatu wassalam ya shigo madina lokacin hijira mutanen madina sun fito za su tare shi amma ba su san wane ne shi din ba ana tambaya wai waye ne a cikin su rasulullahi waye rasulullahi suna ta tambaya wasu ma sun dauka abubakar ne da aka zo aka zauna karkashin bishiyar dabino ba abin nan babu inuwa to da rana ya zo sai na abubakar ya dau rawaninsa ya kare ranar to anan suka gane ashe wannan shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ku duba irin tawazu'i na ma'aikiyar sallallahu alaihi wasallam haka nan sahabban su suka kasance masu tawazu'i wanda ba sa mai da kansu komai da zaka gane su cikin khadiman su ba da zaka gane su cikin abokanan su ba da zaka gane su cikin komai ba sun mai da kansu bayin Allah ne su wata nan sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu yaga Ubayy bin Ka'ab kun san Ubayy bin Ka'ab babban sahabi ne mahaddacin Qur'ani yana da dalibai da yawa wanda ya koya wa Qur'ani to Ubayy bin Ka'ab da bayan sa sahabbai almajiran sa sahabbai suna rike da bayan sa shi yana gaba sai na Umar ya hango shi da ya hango shi sai na Umar ya dauko bulala ku duba girman Ubayy bin Ka'ab ba cikin sabon manzo ana ji da shi a Qur'ani babban sahabi ne ya dauko bulala sai ce da Ubayy ka san da cewa manzo sallallahu alaihi wasallama mu muke wucewa gaba yake bin bayan mu ka san da wannan kamar yadda maulana Sheikh Ibrahim yake ya suku sahaban wal mala'iku tatba'u dinna ka sani ai su sahabban sa ne a gaba kar ya wuce gaba a ce ya nuna kansa shi ne babba sahabban ne a gaba yake bin bayan su ka san da haka Ubayy shi ne zaka wuce gaba ka ce wayannan almajiran ka ne suna bin bayan ka so kake ka fitine su kuma ka fitine kanka yana nufin ya mayar da almajiran nasa din kenan su ba komai bane yace a bayan wayannan almajiran nan naka waɗanda suke bin bayan ka za a iya samun wani bawan Allah wanda ya fi ka daraja a wajen Allah kai kuma ka ji da cewa ai kai malami ne wayannan almajiran ka ne saboda haka ya zane Ubayy bin Ka'ab da tulana ku duba tawazu'i wannan zamanin sayyidina Umar kenan koyi ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai yanzu la Allah wani alaramma ma in zai je suna ko daurin aure ba eh idan yana tafiya shi kadai ma ba kowa a gaban sa za ce to wannan kamar an wulakanta shi ne ko almajiransa ba sa ba shi daraja wannan duk surutun tawazu'i ne saboda haka ne maulana Sheikh Ibrahim ya ce cewa ولتكن خاشيا اخا تواضعي ولست بالوضيء في التقاطع لك سوى ولتكن خاشيا اخا تواضعي ولست بالوضيء في التقاطع يجي تكفن شيء من نسوى كويو شيء كان كزمان تو لك هنغو كاكي ونايما وكشيني كزمان تو من نسوى بسكينة ووقار كويو شيء كزمان تو من تواضعي tawazi ne ladabi tawazi shine in Allah yace kai ne kace ba ni bane in yace ka iya kace bai iya ba in yace kana da shi kace ba ni da shi sai ka zauna dafiya shine tawazi a duk lokacin da kai isa asalin Qur'ani ka duba gaddi ko alaramma in iya Qur'ani yana jida Qur'anin sa wani ma sai ya sa faifai a gaban sa dai kuma a bayan sa shi kanshi Qur'ani ne fa lokacin da ka iya Qur'ani ka isa da sanin Qur'ani kace ko alifun bawon ba ka sani ko alu an baki ba ka sani shi kenan yaka zauna lafiya saboda sanin ka bar wani shi Allah subhanahu wataala idan ka je ka iya shi kuma Allah zai fito ƙarya kake ba ka iya ba in ka ce ina da shi zai ce ƙarya kake ba ka da shi in ka ce ban iya ba zai fito ka iya in kace baka da shi sai to kana da shi shine sai yake ta walasta bil wadi'i fi takhabi shi dan ka kaskantar da kanka kai ma dalili ba haddacin qur'ani ne ka nuna kanka ba komai bane kamar wanda bai iya alifun ba ba wai ka zamanto kaskantacce bane ka zamanto mai daraja wannan shi ne daraja ko cikin al'umma idan mutum ne kudi ne yana da kudin sa ko yaushe ana samun ganin sa sai fito cikin majalisa ya dinga yi tira baya sa wani riga wanda za a bambanta shi dinnan ba zai zama abin yabo ba eh ko chairman din local government din ku ne bai bar majalisan da yake zaune yake zama yake tira ba bayan ya zama chairman local government zai zama to abin yabo ai ko a ce gwamnan Yobe ne a ganshi a gun maulidi bai zama to abin yabo ba ko commissioner na Yobe a ganshi gun maulidi saboda haka shi kaskantar da kai da tawazu'i din daraja ne zai darajanka zai daka ba wai zai mayar da kai makaskanci bane shine sai ya buga misalai yake cewa wasu abubuwa ne guda uku wanda ake ji da su a rayuwa su ake bukata abubuwa ne guda uku wanda abubuwa guda uku shine wal ilmu wa fal ilmu wal ghina wa khisb qat'at wa harakat al khatt fihi nafsa abubuwan nan guda uku ilimi zaka ga wasalin kasa yake da shi kasara ainu din yana da kasara al ilmu zaka ga al ghina wadata dukiya zaka ga yana da wasali na kasara al ghina khisbu damuna a ce ban ainyi damuna zaka ga cewa wasalin kasa ne wannan yana nuna maka menene in kai kasa da kanka ne zaka samu ilimi in kai kasa da kanka ne zaka samu wadata in kai kasa da kanka ne gonarka sai buhun da ka tattare a ciki ka shuka buhu daya ka kwace buhu dari saboda ka sunkuyar da kanka shine shi wa harakatul khafdi fihi nafsa ka duba kishiyoyin wayannan kuma wal jahlu wal faqru wajdbun kad atat wa harakatul raf'i fihi nafsa haka shi ne wannan ilimin ne shekara 21 ne sai yana da ilimi yana da shekara 21 ne ya rubuta wannan kasida yace ka duba jahilci al jahlu zaka ga yana da wasalin sama nan ka duba talauci wal jahlu wal faqru faqru fadin yana da wasalin sama ne ka duba fari jadbu fari ka duba yana da wasalin sama ne yace haka shi yace to zamu takaita ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koyi da manzon Allah cikin waɗannan halaye da tabi'o'i da ma da yawa wanda bamu ambata ba wanda Aisha take cewa kana kulkul qur'an qur'ani ne shi hadin manzo sallallahu alaihi wasallama in kana so ka san wane ne manzo kawai ka karanta qur'ani duk inda kaga hali ne kyau ne to manzo yana yin sa in kaga hali mara kyau ne to baya yin sa wannan shine hadin manzo daga bakara har nafi har Allah subhanahu ta'ala ya kira shi qur'ani yace kad anzala Allah ilaykum dhikran sai ce rasulan yatlu alaykum ne Allah ya saukar muku da qur'ani sai ce qur'ani shine manzon da yake karanta qur'ani shine qur'ani har Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna shi qur'anin nan ambaton ka ne yake kuma yana ambaton al'ummar ka ne wa sawfa tusaluna za a tambaye ku akan shi qur'ani to saboda haka abinda qur'ani ya karantar da mu daga bakara har nasi sune halayyan manzo abinda kuka ga qur'ani yace mu aikata to mu aikata shine halin manzo yace mu bari barin kuma shine halin manzo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
Allah ya saka wa shehi da alkhairi da wannan shi ya kawo karshen gudanar da wannan maulidi a nariyar mace Yobe a gunduma ta fasisum lokal jamman a garin Dantsuwa da haka da wannan zamu ce Allah ya kai shi gida lafiya da shi da tawagarsa kuma ya tadda ainihi iyalansa lafiya kuma Allah ya sa da kowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya maimaita mana wassalamu alaikum Allah kai gida Allah kai shi gida lafiya da tawagarsa assalamu alaikum
don't get that. Alhamdulillah, alhamdulillah. In kunne ya ji jiki ya tsira mun ji abin da shehi ya faɗa sai mu gode wa Allah da ya sa muka shi dan yarda sa ne ya sa muka zo wannan wajen har muka shi duk wanda ya ji bai aiki da shi ba to fa ya zama hujja a kansa a dan uwa da yawa daga cikin mu kusan shehi kamar dai Allah ya masa kashi ya hango zukatan mu to alhamdulillah sai Allah da mun duk lokacin da bawan sa yake cikin barna a halin da sai ba to Allah sai ya kawo masa dalili ko hujja dan ya zama hujja a kansa to alhamdulillah Allah ya sa mun ji kuma mun gani gashi a gaban mu daga Qur'ani sai hadisi sai kisas to alhamdulillah jama'a mu ce alhamdulillah 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 Allah ya sa sai ya gama lafiya muna roƙon Allah ya maida shi gida lafiya Allah ya saka masa da alkhairi Allah yadda muka zo wannan maulidin albarkan wanda ya karanta maulidin Allah ya sa kowa ya yi mafarki da sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam sai muna buƙatar addu'a akan wannan niyyar
Assalamu alaikum goma sha daya hadiya ga shi manzo sallallahu alaihi wasallam salati ya zamo nasa ladan kuma ya zamo nasa karanta nan ne sirat idza sha Allah wayin nan matasa karkashi jagoran shi shi malai isa da cewa Allah ya taimake su da kara musu kudi da fatari hissan wa ma'ana na izini da tukiya domin hidima ga harkokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma malan da ya zo ya buɗe mana taro da addu'a mahaifinsa Allah ya saka mishi da alkhairi wannan yana ɗaya daga cikin nata'ijin abin da ya shuka shi ne aka girba a yanzu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ba shi lafiya karanta ayatul kursi da falaki da nasu duk cikin tunu Allah ya dauke wa wannan al'umma a ko ina a duniya Allah ya ba mu cikakken lafiya da mu huta masa mu wa manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin jini ayatul kursi da falaki da nasu kada fatiya da salatu sai kowa da bukatar sayyidiya bukata kwaya daddai amma kar a gara yawa kowa da wata bukata kwaya daddai rakon da yake damun sa yake damun sayyidiya za mu mishi lamani Allah zai biya wannan bukata amma kada ta wuce kwaya daya ne muhimmanci kai nazari sosai kafin ka rada wannan bukata a zuciyarka har ka zo kai nadama daga baya
amin ya alfa